Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Lalo. Muka sake dawo a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, kamar da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu, alamu na nuni da cewa al'ummar Najeriya ta fara gajiya da jawabin tur da Allah wadai da shugaban Najeriya ke yawan badawa a duk lokacin da aka yi hare-hare da kisan jama'a a ƙasar. Sannan kuma za ku ji hira ta musamman da abokin aikin mu Grace Alheri ta yi da matashin nan ya jagoranci gangamin farko da aka gudanar a birnin Lagos game da ƙin jinin rundunar 'yan sanda da ake kira SAS. Sannan muna tafa da rahoto na musamman kuma wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana da shi. Baya ga haka, za mu kawo muku labaran wasanni daga Nijar. To amma fa, duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya ta saka kokon baranan neman tallafin dala biliyan 35 domin ceto mutum miliyan 160 a shekara mai zuwa, yayin da tasirin annobar coronavirus ya jefa miliyoyin mutane cikin kangin talauci a duk faɗin duniya. Wannan dai shine adadin kuɗi mafi yawa da Majalisar Dinkin Duniya ta taɓa nema. Cikin wani sako da aka naɗa a faifai yayin da yake kaddamar da shirin neman tallafin, babban sakataren majalisar Antonio Guterres ya ce rikici, sauyin yanayi da annobar COVID-19 sun haifar da babban kalubalen da rabon da ga irinsa tun a lokacin yakin duniya na biyu. Majalisar ta kara da cewa asalin kudaden da ake bukata sun zarta hakan, saboda kusan mutum miliyan 235 ko kuma mutum ɗaya cikin kowane mutum 33 a duniya na bukatar tallafi da kariya, adadin da ya haura kashi 40 na abin da aka gani a bana. Shugabar hukumar jinkai ta majalisar Mark Lowcock ya ce wannan wata alama ce da ke nuna irin mummunan tasirin da annobar COVID-19 ta yi a kasashen duniya da ke da rauni, wato a wuraren da kungiyoyin agaji suke gudanar da ayyukansu. Yau Talata rana ce da aka ware domin yin waiwaye kan yaki da ake da cutar AIDS da ke kare garkuwar jiki, inda kungiyoyi a sassan duniya suke kara nuna bukatar a tallafa wa masu fama da HIV, wato kwayar da ke haddasa cutar, inda gefe guda kuma ake tuna waɗanda suka mutu sanadiyar ta. Bikin na wannan shekara ya zo ne yayin da duniya ke fama da annobar coronavirus, wacce hukumar da ke yaki da cutar ta AIDS a Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta sa masu dauke da cutar ta AIDS ba sa iya kaiwa ga wuraren kiwon lafiya. A gefe guda kuma take kara fito da matsaloli na nuna wariya da tsangwama da masu cutar ke fuskanta. Hukumar ta yi kira ga gwamnatoci da su kara azama wajen ware kudade da daukan matakan yaki da cutar da sauran annoba da ke addabar duniya. Alkalaman da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar sun nuna akwai fargabar za a samu karin mutum 123,000 zuwa 293,000 na sabbin waɗanda za su kamu da cutar, da kuma tsakanin mutum 69,000 da 148,000 na waɗanda za su mutu sanadiyar cutar ta HIV nan da zuwa shekarar 2022. Saboda irin tasirin da annobar coronavirus ta yi kan yadda ake yaki da cutar HIV mai kare garkuwar jiki. Dr. Chris Beira jami'i ne a sashen nazarin magunguna a Johns Hopkins.
We're still seeing that people acquire HIV when they're relatively young.
Yace abinda ake gani har yanzu shine mutanen da ke kamuwa da cutar ta HIV matasa ne, musamman waɗanda ke kasashen da ke kudu da hamadar Sahara. Hakan yake ma a Amurka, Latin Amurka, yankin Caribbean, gabashi da kudancin Asia, kuma galibi ba sa fara shan magani sai lokaci ya gudu. Kasar Azerbaijan ta ce dakarunta sun shiga gunduman Lachin, yanki na ƙarshe cikin yankuna uku da Armenia ta mika mata, ƙarƙashin wuta yarjejeniya da aka ƙulla wacce ta kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe mako 6 ana gubza fada kan yankin Nagorno-Karabakh da ke kokarin ballewa. Wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar ta fitar ta ce wani rukunin dakarun Azerbaijan ya shiga yankin Lachin a ranar 1 ga watan Disamba, ƙarƙashin matsayin da aka cimma a ranar 9 ga watan Nuwamba tsakanin Armenia, Azerbaijan da Rasha. Ma'aikatar tsaron ta kuma fitar da wani bidiyo wanda ya nuna wata tankar yaƙi dauke da tutar Azerbaijan tana jagorantar wani ayarin manyan motoci akan wata hanya da daddare.
Tumadalla Abeda Muhammad Lalo wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Farko jama'a na ci gaba da nuna bukatar gwamnatin Najeriya da ta tashi tsaye wajen yaki da ayyukan ta'addanci bayan kisan da aka yi wa wasu masu noman shinkafa a jihar Borno. Kiran na zuwa ne a daidai lokacin da wasu ke ganin yin turda hare-haren da ke salwantar da rayukan jama'a ba zai kai kasar ko ina ba, yayin da gwamnatin a nata bangaren take cewa tana iya bakin kokarinta don shawo kan matsalar tsaron. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Duk da wannan sakonni na jajantawa da kuma juyayi da bata rai da shugaba Muhammadu Buhari dangane da wannan kisan gillar da aka yi wa masu neman shinkafan nan a Zabarmari su 43, al'ummar yankin yanzu suna ganin cewa lokaci yayi da ya kamata shugaba Buhari yayi wani abu na zahiri da zai nuna cewa da gaske yake yi shi na so yaki yan kungiyar Boko Haram domin a kawo ƙarshen kisan gilla da ake wa al'ummar wannan yankin, wanda ya hada da yin sauye-sauye ga jami'an tsaron da ake ta matsa masa lamba ya canza, da kuma ɗauko sojojin haya wanda za su taimaka wurin yin wannan aikin da ake ganin cewa sojojin Najeriya sun kasa, kamar yadda Malam Abubakar daya da cikin mambobin kwamitin dattawa na al'ummar arewa maso gabacin Najeriya ke bayyana mun a cikin fira da na yi da shi, inda yake cewa
abin takaici ne a ce har yanzu shekara 11 ana abu daya, babu nasara. Wannan jagoran da suka tafi Maiduguri mun san shugaban Senate Dr. Ahmed Lawan dan yankin ne, mun gode masa da tawagar da suka tafi. Amma abin da muke so mu faɗa shine wannan gwamnatin ta gaza ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba. Kuɗin nan da ake bayarwa sojoji sai su ce ba a ba su kuɗin ba, gwamnatin Buhari sai su ce sun ba da kuɗin, har cewa ma ya ce duk abin da suke so an ba su. To ina shaidan an ba su ɗin? Babu. Kullum dai a kashe mana mutane a ce Allah wadai, Allah wadai, ya ishe mu da wannan. Ka ji ma maganar da shi Garba Shehu ya fito yake faɗa, duk mai hankali ma ba zai irin wannan magana ba. Na farko dai inda a ce dole ma a samo sojan haya irin yadda su gwamnatin Jonathan suka yi kafin su tafi, sun ci nasara, amma wannan gwamnatin suna zuwa suka kore su kuma gashi nan sun zo sun gaza.
Bayan sojan haya me kuke gani ya kamata a yi a fahimtar ku domin a ci nasarar wannan yakin, tun da an ce da ɗan gari akan ci gari?
To na farko dai yanzu dole ne abin ma ya kai bango inda ma kowa zai tashi ya san yadda zai yi ya kare kansa. Abin da muke so a yi in za su yi kenan, da mu ban ma yadda da su wannan za su yi ba. Wannan yaran mu na civilian JTF na su suka kori Boko Haram daga cikin Maiduguri suka fita in kato da gora nan, don haka su ma a ɗauke su a sa su cikin sojojin da civilian JTF ɗin namu nan da kuma ƴan jankwala. Dan mutanenmu su muka yadda da su yanzu, da wannan yanzu abin da yake faruwa babu wani hakurin da za a ce a yi hakuri, babu hakurin da an riga an kai bango.
Shi kuwa Malam Abdulaziz mai turaka mai taimaka mu gwamnan jihar Katsina a fannin wayar da kan al'umma na bayyana min cewa dukkan ɗan Najeriya na da haƙƙi a wurin kawo ƙarshe na lalurorin tsaro bisa ga la'akari da irin tsananin da matsalar tsaron ta yi a cikin Najeriya baki ɗaya. Kamar haka,
har yanzu hudan Najeriya ya yadda cewa wanda ya samu matsanancin hali a baya, wanda ya kalli kuma harkar tsaron ta tabarbare a baya, to in ya kalli halin da ake ciki yanzu zai ce gwamma yau da jiya. Shi yasa muke ganin cewa gwamnan jihar Katsina da kuma ita kanta wannan gwamnati Zamfara, inda haɗin kan kamar yanda gwamnan Maraɗi ya taɓa magana lokacin da muna Nijar, ya ba da shawarwarin cewa haɗin kan shi zai kawo wannan ƙarshe wannan ta'addancin. Ina tabbatar maka da cewa mutane su yi kyakkyawan zato akan abin, kuma ya kamata shi ɗan Najeriya kullum abin da muke kira gare shi a yi addu'a. Ita gwamnatin da magana da shi shugaban ƙasa ya yi ba zai iya kawo ƙarshen abin nan ba sai inda Allah ya kawo ƙarshen shi. To addu'a tana da muhimmanci ga ɗan Najeriya ya gane halin da muka shiga yanzu, muna buƙatar da mu koma ma Allah mu yi addu'a wannan musiba, Allah kawo mu iyakata.
Umar Faruk Musa, mun Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. Makonni bayan zanga-zangar MSAS da aka yi fama da ita a wasu sassan Najeriya, abokiyar aikinmu Grace Alheri ta yi hira da Temitope Majekudomi, matashin nan da ya jagoranci gangamin farko da aka gudanar a birnin Lagos game da ƙin jinin rundunar ta 'yan sandan SAS wacce gwamnati ta rusa ta. Ga kuma yadda hirar tasu ta kaya.
Matashin da ya jagoranci gangamin farko da aka gudana a Lagos na birnin Lagos, Tommy Tope Majekudumi, ya yaba wa bangaren 'yan sandan RRS da ya ce sun nuna kwarewa aikinsu yayin da ake gangamin kin jinin rundunar 'yan sanda mai yaki da fashi da makami da ake kira SAS.
For Lagos, where I am, I must commend the RRS. RRS were very professional in Lagos, so they were very smart. They handled us.
A cikin hirarshi da sashen Hausa, matashin ya ce bangaren 'yan sandan ya mutunta su lokacin da suka fara zaman dirce na sa'o'i 72 da nufin jan hankalin hukumomi kan cin mutuncin da 'yan sandan sa suke yi wa al'umma musamman ma matasa. Tommy Tope ya bayyana cewa amfani da karfin da waɗansu 'yan sanda suka yi kan masu zanga-zangar lumanan ne ya sa mutane da dama suka shiga wannan gangamin. Ya ce matasan tare da haɗin kai da goyon bayan rundunar RRS sun yi iyakar ƙoƙarinsu domin hana ɓata gari shiga tsakaninsu, suka kuma riƙa miƙa duk wanda aka gano yana aikata laifi ga jami'an 'yan sandan. Ya bayyana cewa waɗanda suka tada hankali ba ainihin masu zanga-zanga ba ne, amma ɓata gari ne da ake zargin waɗansu 'yan siyasa suka tura domin maida hannun agogo baya. Shi ma a nashi bayanin, kwamishinan watsa labarai na jihar Lagos, Benga Omotosho, ya bayyana goyon bayan nan manufar zanga-zangan da ya ce an gudanar cikin kwanciyar hankali da lumana kafin ɓata gari suka shiga ciki.
The peaceful protest that were hijacked by criminals and other people of undesirable character.
Ya ce zanga-zangar lumana da masu aikata laifuka suka shiga ciki suka tada hankali da kuma lalata kaddarorin gwamnati wani abu ne da hankali ba zai dauka ba. Ban tsammani an taba ganin irin wannan banna a Lagos ba, domin ba a san al'ummar Lagos da wannan halin ba. Ba haka suke ba, zan ce wannan yaki ne, domin babu dan asalin jihar Lagos da yake kaunar Lagos da zai je ya fara kona ababen jin daɗin rayuwa da gwamnati ta tanada wa al'ummarta da dukkan abin da ya shafi al'adunmu da asalinmu. Mu ba 'yan banga ba ne, ba masu tada hankali ba ne, sabili da haka muna Allah wadai da wannan abin da ya faru. Na kuma halarci zaman kwamitin binciken na musamman wanda yake zama a kotun sauraron kararrakin da suka shafi rigingimu, inda a ranar mutane hudu suka gabatar da korafe-korafensu waɗanda uku daga ciki suke da alaka da juna. Kararrakin da aka gabatar gaban kwamitin sun hada da bin hakkin wani mai kusumbu wanda 'yan sandan sa suka kashe, suka kuma dauki gawarsa suka aje a gaban wani asibiti suka yi tafiyarsu, da na wani mutum da 'yan sandan suka harba a kafa da kuma ka suka naka sashi shekaru biyar da suka shige. Bayan ya shigar da kara, kotu ta yanke hukuncin da ta buƙaci rundunar 'yan sandan ta biya shi diyar miliyan 40 shekaru biyar da suka shige, amma aka yi ta ja inja. Mutumin ya bayyana gaban kotun makon da ya gabata, amma kafin a ci gaba da sauraron karar a wannan makon ya ce gagarinku. Sai kuma wanda shugaban wani kamfani da ya yi wa aiki ya zarge shi da wawuran kuɗaɗe kafin ya bar kamfanin, zargin da ya musanta. Ya ce shugaban kwamitin ya kai kara wajen rundunar SAS duk da yake batun bai shafi aikinsu ba. Suka kulle shi na tsawon kwanaki 45 a lokacin suka saida dukkan abin da ya mallaka, yayin da suka gasa mishi akuba da ya hada da tsukar sa a ciki da cire masa hakora da kuma rotsa shi aka. Shi ma wannan mai korafin ya kai kara kotu, aka kuma umarci rundunar 'yan sandan da kuma kamfanin da ya yi wa aiki su biya shi diyar naira miliyan 15 kowannensu, hukuncin da dukansu ba su kiyaye ba. Sai kuma wani kamfanin lauyoyi da shi ma jami'an sa suka je suka birbirkita ofishin, suka kwashe kayan aiki bayan sun wakilci biyu daga cikin waɗanda suka ba da bahasi gaban kwamitin, waɗanda kotu ta umarci rundunar 'yan sandan ta biya su diyar miliyoyin. Fajimo shi ne yake wakilta mai kusumbin da aka kashe, wanda kafin rasuwarsa memba ne a majami'arsu. Ya bayyana rashin gamsuwa da tsarin kwamitin da ya ce ba zai taimaki talaka ba.
The problem, you see, in humanity to man, there is clear injustice going on. We wrote petition, the boy was killed.
Ya ce akwai rashin adalci a nan, mun rubuta korafi, iyayen yaron talakawa ne kwarai. Da muka zo nan aka ce mana muna buƙatar taimakon lauya, da muka tuntuɓi lauyoyin, sai ɗaya ya ce mana sai mun ajiye 300,000 zuwa 400,000, ɗayan kuma ya ce mana za mu biya 300,000 kai tsaye kana mu ba da kashi 30 cikin 100 na abin da za a biya dangin yaron. Menene zai hana a saurare mu? Mun rubuta korafe-korafe. A lokacin da muke gabatar da korafinmu ba su taɓa ce mana muna buƙatar lauya ba. Mun zo nan tun ƙarfe 8 na safe, amma sai yanzu suke ce mana muna buƙatar lauya. me zai hana su saurare mu? An fara zaman na ranar ne da wajen karfe 12:30 na rana a maimakon karfe 10 da ya kamata a fara zaman. Sabili da bisa ga bayanan da aka yi mana, lauyan da ke kare rundunar 'yan sandan da uku daga cikin waɗanda suka gabatar da korafe-korafe suke ƙara bai zo da wuri ba. Kwamitin mai mutane takwas ƙarƙashin jagorancin alkali Doris Okuobi ya haɗa da matasan nan biyu da ke kan gaba a zanga-zangar ƙin jinin rundunar da aka gudanar da taken ENSAS. Wakilan matasan da suka gudanar da zanga-zanga Tomi Tope Majekudomi da Odola Bola Tito da ake kira Rinu. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Lagos, Nigeria.
Tomi Tope Majekudomi kenan a hirarsa da Grace Alheri. Ta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman.
A yau ne ranar 1 ga watan Disamba da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da mutanen da cutar sida ko kuma HIV ta kashe a duniya. A wannan shekara ta 2020 dai ranar ta zo ne a daidai lokacin da ake fama da cutar corona a duniya. Masana harkokin kiwon lafiya a Najeriya dai sun ce an samu raguwar masu kamuwa da cutar ta sida a Najeriya. Dr. Shehu Mai Riga, babban jami'in kula da cutar ta HIV ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, ya ce an samu raguwar masu kamuwa da cutar musamman a yankin jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya.
Ai a Neja mu ne kama a ce namu ya yi sauki a kan sauran jihohin wanda ke suke North Central. Kuma za ka gane cewa a North Central din ma ne kaman Benue da mun kewaye da wannan suke da shi, amma da iko Allah da kuma fadakar da mutane a gan cewa mutane mu sun sani kuma sukan yi kokari a cewa dai ana a yi komai da za a yi a gan cewa abu ya yi sauki.
Har yanzu ana samun magani tallafi daga kasashen waje?
Ai wannan gaskiya maganin na har yanzu akwai shi. Saboda in fact wannan December din ma shine muka gama guda ana kira alignment Global Fund. Wuraren da su suke tammake mu duka kuma muna da asibiti guda hudu that is comprehensive da kuma inda mata suna zuwa awo wato 29 duka mun je da mutane Global Fund da mutane FEFA aka je muka yi abinda ana kira alignment. Wannan sha magani din nauyin shi zai koma ga wurin FEFA. To a gan cewa har yanzu da koyina in an je ana samu.
A baya dai an yi ta samun matsaloli na nuna tsangwama da wariya da kuma ƙarancin maganin rage kaifin cutar ga waɗanda suka harbu da wannan cuta ta HIV. Amma a yanzu an samu raguwar sauƙin wannan lamari. To amma har yanzu akwai wata matsalar ta rashin ɗaukar su aiki a ma'aikatun gwamnati. Inji sakatariyar kungiyar masu fama da cutar ta HIV a jihar Niger, Madam Angela Lekki.
Matsalan har yanzu dai domin akwai wasu mu da yawa, ka san muna nan da yawa. Kalila sun samu, saura masu yawa ne ba su samu ba. Muna kira da babban murya, in gwamnati za su ɗauka masu aiki, in za su iya su taimake mu su ɗauke wasu ƴan uwanmu wanda suna ɗauke da wannan kwayan zai mana taimako. Don shi me dukkan mu wanda muna wannan aikin kuma ƴan uwanmu din wanda muna wannan aikin tare muna ɗauke da wannan kwayan su ɗin tare. Wasu su they are well trained, an ba su koyarwa wanda su za su gane su kuma yes. So za su iya su yi aiki. So muna roka ne in gwamnati za ta iya ta shiga tsakani ta taimake mu su ba ma wasu ƴan uwanmu aiki kamar yadda aka yi mini. suma mu ma za mu ji dadi. Yes, ngai musu haka ne za mu ji dadi.
Na to madam gashi bana wannan rana ta zo ana batun corona wato COVID-19. Ya kuka ji akwai bambanci da baya koko akwai wasu matsaloli da ku fuskanta?
Ni fa akwai bambanci. Shekaru da suke wuce ka ga za mu taro a babban fili har ma mu yi rawa a buga mana ganga mu yi rawa. Da kaga wannan ban lokacin corona din nan ya hana mu sakewa. Shi yasa kaga an ce mun zo a yi briefing. Shi yasa muna nan. But a cikin neman saukin jikin mu ne. Domin already muna fama. A sake je kuma a kara mana wani gwamnati gaskiya ta duba daidai ne. Duk abin da sun yi ba za su yi abin da ba zai taimake mu ba. Mu muna ce musu mun gode da wannan hikiman da kuma ilimi wanda Allah ya ba su yanda suka duba sun ce mu zo mu yi press briefing zai fi mana. An kuma mun ji dadi cikin ma muna ce ba za mu samu mutane wanda za su zo su taya mu wannan farin cikin ba. Amma yanda na ga mutane sun cika gurin nan gaskiya na da farin ciki. Da kuma yanda sun taimake mu Allah Ubangiji ya sa musu albarka.
Matsalan magani ba, babu matsala.
Ah gaskiya a magani ba mu da matsala. Kamar yanda shi baban mu ya faɗa. Gaskiya ba mu da matsala. Akwai magani a kasa.
Ita ma dai wannan mai fama da cutar ta HIV ta yi kira ne ga mata ƴan uwanta.
Sunana Hafsatu Muhammad. Abin da zan faɗa ruwa ta riga ta faɗa ku amma shawaran da zan gaya mu mata ku yi kokari ku fito a zuwa yi test din HIV. Abu da zan ce kenan. Saboda a san matsayin da kake in kana da shi ka sha maganin ba ka da shi sai ka yi abin da ake cewa prevention shi kenan.
To shi ma dai Dr. Chindo Ibrahim Bisalla wanda kwararre ne akan kiwon lafiya irin wannan shawara ce ya bayar ga al'umma baki daya.
Shawara na dai nan cewa zan ga ma jama'a cewa wanga cutan wata saurata tare da mu wanga cutan na ciwon kanjamau har yau tana nan tare da mu ba wai ta wuce bane. Akalla ana samun sauki amma cutan tana nan kuma tana ta yaduwa har yanzu saboda haka mutane su tabbatar da cewa sun waɗannan matakan da za a yi don a tsare kamuwa da wannan cutar su ci gaba da waɗannan matakan kuma da ake kira ABC of HIV is prevention, what abstinence, be faithful to your sexual partners and use other protective devices don su tabbatar cewa su kamu wannan cutar ba su observe waɗannan abadin sannan kuma kowa ya je asibiti ya tabbatar cewa jinin da za a bashi an yi test din shi baya da wannan cutar saboda haka kuma matan da suka ciki muna roƙon su a kowane lokaci suka zama ciki na su je asibiti inda za a gwada su saboda ko da an gwada su an ga wata wanda take da wannan cutar ne ana iya bata magani da zai kare yaron da za ta haihu don kai kamu da wannan cutar saboda haka shawara na shi ne gaskiya mutane su tashi tsaye don a ga inda za a shawo kan nan cutar wata rana mu zo mu ce inda aka eradicate polio mu ce mu ma mun rabu da HIV.
Da mabu ne masana kiwon lafiyar nan yaya kuke ganin yaduwar ta a Najeriya an samu sauki?
Ana samun sauki daidai da lokacin da aka yi abinda ake kira Nigerian AIDS and Impact Survey an gano cewa cutar ta sauka matuka sosai a yanzu ana da 1.5% na prevalence wani cuta a Najeriya gaba daya a nan Naija ma muna da prevalence mu na 0.7% ne wato duka cikin jihohin North Central Nigeria nan ne cutar tafi sauka fiye da waɗansu jihohi da suke North Central Nigeria so muna ganin cewa ana samun sauki sosai kuma magani da ake da shi yanzu gaskiya yana taimakawa.
To bana an zo daidai ana COVID-19 ku ne masana kiwon lafiyar nan me shawara ku ga jama'a ko kuma baya ma kuka dauki yadda cutar ta zo a daidai wannan lokaci na COVID-19?
Eh mai kace a COVID-19 da wanga cutan kokuwa?
Menene yaya wannan rana da ake yau ta zo daidai ana COVID-19? Menene ya kuka fassara abun ko kuma ya kuke kallon abun?
A wannan shekara ta 2020 dai akwai wasu asibitoci guda hudu a yankunan karkara na jihar Naija da gwamnatin jihar Naija ta ce an samar da wuraren kula da masu fama da cutar ta HIV a jihar Naija. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ana iya cewa mutuwar Diego Armando Maradona ne sauraruwar kwallon kafa da ya fice a shekarun da suka gabata na kasar Argentina ta dosashe ta Papa Buba Diop dan kasar Senegal da ya rasu a ranar 29 ga watan jiya ko watan November shekara 2020. Papa Buba Diop ya rasu yana da shekaru 42 a duniya, kuma tauraruwarsa ta kyalla ne a shekara ta 2002 a kasar Korea ta Arewa a lokacin da ya ci golan Faransa a wasan buda gasar kofin duniya na kwallon kafa tsakanin kasar Faransa da kirke da kofin a wannan lokacin da kasar Senegal da ta yi nasara da cin Buba Diop din da nema gaban kasar Faransa mai rike da kofin duniya. Dan wasan ya bugawa kasarsa ta Senegal so sama da 60, kuma ya yi wasanni a club daban-daban na kasar Swiss ko Switzerland da kasar Ingila da Faransa. Ya rasu sanadiyar rashin lafiya mai tsawon gaske. Tuni dai hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da Macky Sall shugaban kasar Senegal suka baiwa gwarzon na Senegal kyautawan yabo da kuma nuna cewa ya nuna bajimta a fagen wasanni na kwallon kafa wajen kare tutar kasar sa ta Senegal. Hukumar kwallon kafa ta kasar Senegal ce ta ba da sanarwar rasuwar Buba Papa Diop a ranar 30 ga watan November da ya gabata. A wasannin tseren mota, Lewis Hamilton dan kasar Ingila da ke tsere wa kamfanin yin motoci na Mercedes ya kamu da cutar coronavirus, kuma ba zai ci gaba da halartar tseren Grand Prix na tseren mota ba na kasar Bahrain da ke wakana yanzu haka. Ana iya tunanin cewa dan kasar Belgium Stoffel Vandoorne ne ko kuma George Russell za su iya canjinsa a wasan tseren. Ko da ke shi Stoffel Vandoorne zai share kwana ɗaya zuwa biyu kamin ya isa kasar Bahrain, saboda yanzu haka yana kasar Spain inda yake halartar wani tseren motoci da shekara 21 da haihuwa Stoffel Vandoorne, wanda ana ganin shi ne ma dai ke kan gaba wajen yiwuwar canjin Lewis Hamilton a tseren Grand Prix na mota na Bahrain. Ya halarci wasannin tseren mota na Grand Prix har su 41 kamin kamfanin Mercedes ya keɓe shi shiga tseren Grand Prix din na motoci na duniya. Shi ko kwamitin Olympic na kasar Japan ya sake karkafa manyan zobban nan na alamar wasannin Olympic a Tokyo ta kasar Japan a yau Talata. Waɗannan manyan zobba na wasannin Olympic an shiga gyaran su ne a 'yan watannin da suka gabata, kuma dawowarsu za ta karfafa aniyar kasar ta Japan na shirya wasannin Olympic na shekara ta 2021 waɗanda aka ɗage a bana shekara ta 2020 sanadiyar cutar mashako ta gama duniya ta coronavirus. A halin yanzu dai allurar rigakafin da ake yi ta gwaji a duniya ta wannan cutar ta mashako ta coronavirus ta sa kasar ta Japan samun karfa-karfan zuciyar cewa za ta shirya waɗannan wasannin na Olympic a wannan shekara ba tare da dukkan wata matsala ba. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, Sasha Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. To yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Majalisar Dinkin Duniya ta saka kokon baranan neman tallafin dala biliyan 35 domin ceto mutum miliyan 160 a shekara mai zuwa, yayin da tasirin annobar coronavirus ya jefa miliyoyin mutane cikin kangin talauci a duk faɗin duniya. Wannan dai shine adadin kuɗi mafi yawa da Majalisar Dinkin Duniya ta taɓa nema. Cikin wani sako da aka naɗa a faifai yayin da yake kaddamar da shirin neman tallafin, babban sakataren majalisar Antonio Guterres ya ce rikici, sauyin yanayi da annobar COVID-19 sun haifar da babban kalubalen da rabon da ga irinsa tun a lokacin yakin duniya na biyu. Majalisar ta kara da cewa asalin kudaden da ake bukata sun zarta hakan, saboda kusan mutum miliyan 235 ko kuma mutum ɗaya cikin kowane mutum 33 a duniya na bukatar tallafi da kariya, adadin da ya haura kashi 40 na abin da aka gani a bana. Shugabar hukumar jinkai ta majalisar Mark Lowcock ya ce wannan wata alama ce da ke nuna irin mummunan tasirin da annobar COVID-19 ta yi a kasashen duniya da ke da rauni, wato a wuraren da kungiyoyin agaji suke gudanar da ayyukansu. Yau Talata rana ce da aka ware domin yin waiwaye kan yaki da ake da cutar AIDS da ke kare garkuwar jiki.
Thomas Sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wannan sabon shirin, da misali karfe 6 na safe agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu ka amadadin kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalu da ya taya ni gabatarwa. Sai kuma Julie Leather's Creation ba ta hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku kwana lafiya, ma assalamu.